Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa da ku a shirinmu na yau. Juma'a 10 ga watan Yuni shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Hafiz da kanin labarai.
Mummunan fadan Ukraine da Russia na neman iko da Severodonetsk da ke gabashin Ukraine ya sake barkewa jiya Alhamis. Hukumomin Najeriya na zargin kungiyar 'yan ta'adda kayar baya da ake kira ISWAP da aikata kisan kiyashi a wani cocin Katolika a ranar Lahadin da ta wuce, inda aka kashe mutane 40. Hukumar Lafiya ta Duniya da WHO ta faɗa jiya Alhamis cewa binciken da ta yi na baya-bayan nan na asalin cutar COVID-19 bai kammala ba saboda bacewar bayanai daga kasar China.
Kanin labaran kenan. Hukumar tsaro ta ƙasa ta ɗora alhakin harin da aka kai a majami'ar Katolika da ke garin Owo ta jihar Ondo akan kungiyar ISWAP, harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 40 tare da jakata wasu 26, bayanin da ya sa masana tsaro ke cewa
ai abin kunya ne ga ita gwamnati ta fito ta ce irin wannan hari da aka kai cewar ISWAP ke ta kai shi, saboda duba da irin yanayi da kuma tsarin da aka bi domin kai harin, ai bai kama da irin dabara da ta'ammali da kuma tsari wanda ita ISWAP take bi tana kai hari ba.
A jamhuriyar Niger kuma kungiyoyin addinin Islam ke cewa da sakel a waɗansu dokokin da ake shirin kafa wa da nufin kare haƙƙin mata da yara ƙanana, sai dai wakilan al'umma na gani suna riga malam masallaci ne.
Mutane suna fargaban cewa ne kar a taba addini, kar a taba al'adu, kuma suna da gaskiya. Kenan dole ne ita majalisa ta ci gaba da wannan nazarin cewa ta bada shawara wadda ta dace da talaka.
Sai kuma shirin manuniya da a yau ya haska fitila kan zaben fitta gwani na jam'iyyar APC mai mulki da wasu masu kula da lamura ke cewa
da ƙarfin shugaban ƙasa, da ƙarfin mataimakin shugaban ƙasa, da ƙarfin shugaban jam'iyya, sannan ga minista, amma gaba ɗaya bawan Allah nan ya sutule su.
Idan gaske ne cewa fadin shugaban ƙasa ba ta tare da shi, shin wace irin tunkuyila za su iya masa?
To sai ku biyo mu a hankali domin jin wannan kunshin bayan zaga duniya a taskar labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mummunan fadan Ukraine da Russia na neman iko da Severodonetsk da ke gabashin Ukraine ya sake barkewa jiya Alhamis. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kira yakin Severodonetsk da ɗaya daga cikin mafi wahala a yaƙi, yayin da ya haska muhimmancinsa a yankin gabashin Donbas mai muhimmanci wanda Rasha ke fatan karɓewa, bayan da ta gaza a farkon watanni 3.5 da mamayar da ta yi don hambarar da gwamnatinsa ko kuma kwace babban birnin ƙasar Kiev. Ta hanyoyi da dama an yanke shawarar makomar Donbas ɗin ma a can, da Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na bidiyo na daren ranar Laraba ga 'yan ƙasar. Dakarun Ukraine sun yi ikirari jiya Alhamis cewa sun ɗanɗana a faɗan da ake fafatawa a kan titi a Severodonetsk, amma sun ce suna buƙatar ƙarin manyan makamai don lalata manyan makaman Rasha. Ɓangarorin biyu sun ce sun yi asarar ɗumbin rayuka. Hukumomin Najeriya na zargin kungiyar 'yan ta'adda kayar baya da ake kira ISWAP da aikata kisan kiyashi a wani cocin Katolika a ranar Lahadin da ta wuce, inda aka kashe mutane 40, kamar yadda ministan harkokin cikin gida Rauf Arebisola ya faɗa a ranar Alhamis. Maharan ɗauke da bindigogi kira AK-47 da bama-bamai sun kai hari a cocin St. Francis Catholic Church da ke Owo a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin ƙasar, daidai lokacin da suke gudanar da ibada a ranar Lahadi, yayin da suka tsere bayan sun yi kisan kiyashi. Mun iya ganin sawun ISWAP a mummunan harin da aka kai a Owo, kuma mun ba zama neman su. Jami'an tsaro suna kan hanyar neman su, kuma za mu gurfanar da su gaban kuliya, Arebisola ya shaida wa manema labarai a Abuja babban birnin ƙasar. A baya dai hukumomin ƙasar ba su ce uffam ba game da ko su wane ne ko kuma dalilinsu na kisan. Muna tafa da ƙarin bayani bayan labarai. A wani labarin kuma, har-haren da wasu gungun 'yan bindiga suka kai akan babura ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 32 a ƙauyukan arewa maso yammacin Najeriya. Mazauna yankin sun ce da kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa dan bindigar sun kai hari kauyuka hudu a yankin Kajuru dake jihar Kaduna a ranar Lahadin da ta wuce. Yankin Kajuru na da tazarar kilomita 230 daga Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Mazaunin garin Monday Solomon ya ce maharan sun kwashe sawoyi daga kauye zuwa kauye kafin su tafi. Rashin kyawun layin sadarwa ya janyo tsaiko ga mazauna yankin daga kai rahoton har-haren kamar yadda aka saba gani a sassan arewacin Najeriya. Labarin kashe-kashen da aka yi a jihar Kaduna na zuwa ne jim kaɗan bayan an kashe fiye da mutane 30 a wani hari da aka kai a cocin Katolika a ranar Lahadin da ta wuce a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin ƙasar.
To kada dai ai nisa nan gaba kadan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu da bayanan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi a baya-bayan nan kan harin da ƴan bindiga suka kai a majami'ar Katolika dake garin Owo ta jihar Ondo da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 40 tare da jakkata waɗansu, inda hukumar tsaro ta bakin ministan cikin gida ta ɗora alhakin harin kan ƙungiyar ISWAP. To sai dai ƙwararru a fannin tsaro na ganin akwai abin dubawa a lamarin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Madina Dauda ta hada mana.
Ministan cikin gida Rauf Adegbesola ya bayyana cewa majalisar tsaro ta ƙasa ta duba lamarin tsaro a ƙasar baki ɗaya. Adegbesola ya ce harin da aka kai cocin St. Francis da ke garin Owo da har aka rasa mutane 40 ya ɗauki hankalin mahalarta taron, kuma sun yi ittifaƙin cewa ba shi da alaƙa da ƙabilanci ko addini. Yana mai cewa ayyukan ƙungiyar ISWAP ta'addanci ne kawai.
From all indications, we are zeroing in on ISWAP, the Islamic State for West Africa. It is not an ethno-religious thing.
Adegbesola ya ce majalisar ta umarci hukumomin tsaro, musamman 'yan sanda, da su kamo waɗanda suka aikata laifin. Sannan ya ce majalisar ta damu akan kashe-kashe da ake yi a shiyoyin ƙasar daban-daban, inda ta ce a bi diddigin waɗanda ke aikata munanan hare-haren a gurfanar da su a gaban ƙuliya. Sufeto janar na ƙasa Alƙali Baba Usman, wanda ya halarci taron, ya yi ƙarin haske akan rahotonsa da ya miƙa wa majalisar.
To ni dai a rahoto dina na nuna cewa cikin April zuwa June nan da muka yi wannan mitin, mun samu cases na banditry da na garkuwa da mutane, wanda a ciki akwai kamu da aka yi wa mutane fiye da 500, akwai wanda kidnappers suka kama, kuma wanda aka samu aka kwato su wanda sun kai wajen 168, da kuma jami'an tsaro da suka rasa ransu a cikin wannan abun, da kuma mutanen da aka su wannan barayin da sauran bandits suka kashe wanda ba gai da ba dalili da sauransu.
Da yake amsa tambaya akan fasinjoji da aka sace a jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna a watan Maris da ya gabata, Sufeto Janar Alƙali Baba ya yi bayani.
Gaskiyar lamari shine har yanzu wannan mutanen suna rike da wannan mutanen da suka ɗauka a hannunsu, kuma sun ba da condition na sake su. To wayansu condition din gwamnati ta sani, wayansu ba ta sani ba. Wanda gwamnati ta sani, mun yi kokari za mu zartar da su, kamar yadda muka yi lokacin da aka dauki yaran forestry na Kaduna. To muna kai wayanda suke tsakanin su barayin da su zama da jami'an tsaro, su ne muke jira mu tattauna da su, saboda lalle ne dole wayansu abubuwan mu duba domin lafiyan mutanen da suke hannu, ko kuma domin kwato su ba tare da wani abu ya same su. Dan kamata suna iya jima wannan mutanen.
Duk da kokarin da jami'an tsaro ke ikirarin yi, kwararre a fannin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso ya tsokace akan batun nasarar tasu da kakkausar murya.
Ai, abun kunya ne ga ita gwamnati ta fito ta ce irin wannan hari da aka kai cewar ISOP ce ta kai shi, saboda duba da irin yanayi da kuma tsarin da aka bi domin kai harin, ai bai kama da irin dabara da ta'ammali da kuma tsari wanda ita ISOP take bi tana kai hari ba. Domin da ISOP ce, da duk wanda yake cocin ma ba zai tsira ba, wai waɗansu mutane za a kashe irin tsarari ba. Ai, yar manuniya ta nuna a fili cewar wannan bai kama da wani hari, a dai ƙara cikawa domin a gane bakin zaren.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
cewa gaida Madina har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad da ci gaban labarai.
Ya Alhamis, shugaban kasar Senegal kuma shugaban kungiyar tarayyar Afirka Macky Sall ya buƙaci kasar Ukraine da ta sassauta ruwan da ke kewaye da tashar jiragen ruwanta ta Odessa domin sauƙaƙa fitar da hatsi da ake tsananin buƙata daga kasar da yaki ya daidaita. Mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da kuma takunkumin da kasashen yamma suka kakaba mata ya kawo cikas wajen kai kayan hatsi daga kasashen biyu, lamarin da ya haifar da fargabar yunwa a duniya. Farashin hatsi a Afirka, nahiyar mafi talauci a duniya, ya yi tashin goron zabi saboda ragowar fitar da kayayyaki zuwa ƙetare, wanda tasirin yakin ya ta'azzara da sauyin yanayi da kuma haifar da fargabar tarzumar al'umma. Idan har ba a dawo da fitar da alkama daga Ukraine ba, Afirka za ta shiga cikin wani yanayi na tsananin yunwa da ka iya dagula zaman lafiya a nahiyar. Sall ya shaidawa kafafen yaɗa labaran Faransa na France 24 da RFI. Rasha da Ukraine suna samar da kashi 30 cikin 100 na alkama a duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa jiya Alhamis cewa binciken da ta yi na baya-bayan nan na asalin cutar COVID-19 bai kammala ba saboda ɓacewar bayanai daga ƙasar China, wanda wani koma baya ne ga ƙoƙarin da ta kwashe shekaru ana yi na sanin yadda cutar ta fara. Rahoto daga kwamitin ƙwararru na WHO ya ce duk bayanan da ake samu sun nuna cutar coronavirus da ke haddasa COVID-19 mai yiwuwa ta fito ne daga dabbobi, watakila jemagu, wanda aka samu irin wannan sakamako ga aikin da hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a baya kan batun a shekarar 2021, wanda ya biyo bayan ziyarar da ta kai ƙasar China. Ɓacewar bayanan, musamman daga China, inda aka fara samun ɓullar cutar a watan Disamba 2019, na nufin ba zai yiwu a iya gano ainihin yadda ƙwayar cutar ta fara yaɗuwa zuwa ga mutane ba. Abubuwan da aka gano na iya ƙara haifar da shakkun cewa ta yaya da kuma inda ƙwayar cutar ta ɓulla. Za kuma sai shigar da gaggawa cikin yunƙurin yin garan bawul ga hukumar ta WHO da matakan gaggawa na lafiyarta, yayin da hukumar ke ƙoƙarin tabbatar da kanta bayan shafa shekaru ana sukar yadda take tafiyar da annoba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. Bari kuma mu nufi jamhuriyar Niger, inda kungiyoyin addinin Islama suka gargaɗi hukumomin ƙasar da 'yan majalisar dokokin ƙasar su janye wasu dokoki da suke shirin shimfiɗawa a ƙasar da nufin kare haƙƙin mata da ƙananan yara, bisa hujjar cewa wasu matakan sun yi karo da addini, kamar yadda wakilinmu Anyamai Sulamin Munibarma ya laburta mana.
A sanarwar da suka fitar, waɗannan ƙungiyoyi sun ce yunkurin da gwamnatin ta Nijar ta sa gaba ta hanyar waɗannan ƙudurori da ta aike wa Majalisar Dokokin Ƙasa da sunan ƙarfafa matakan samar da cigaban al'umma wani abu ne da bai dace da tsarin zamantakewar jama'ar Nijar ba, al'adance ko addinance. Saboda haka suka buƙaci mahukunta su canza tunani. Malam Mahmud Usman na mai magana da yawun waɗannan ƙungiyoyin addinin Islama.
Ayar doka ta 9 tana cewa za a ɗauki matakin idan abin ya zama doka koyar da 'ya'ya mata ilimin rayuwa ta tsakanin namiji da mace, abinda aka fi sani da ilimin saduwa tsakanin namiji da mace. Ayar doka ta 23 ita kuma abinda take nunawa shine cewa ba wani ɗan ƙasa da ke da 'yancin ya haihu sai gwargwadon yadda hukuma ta ba shi izini, gwargwadon samunsa, gwargwadon haihuwarsa. Za a lura da me yake samu, sannan a tabbatar masa da ɗan da zai haifa, wanda wannan a tsarin musulunci ya ci karo da koyarwar addininmu.
Wani sashe na ƙudurorin da ke gaban majalisar na ƙunshe da matakin hana kiran sallah a Niger, inji waɗannan malamai.
Ayar doka ta 63 ta ambaci cewa za a ɗau matakin duk waɗansu gurare da ake taruwa, kamar gidajen giya, wuraren shaye-shaye da wuraren cin abinci, suka ce da wuraren ibada, wato gaman masallaci, cewa za a hada duk wata hayaniya da ke iya ɗaukar hankalin mutane. Karatun Ƙur'ani da kiran sallah ne ake a masallaci da karantar da mutane addini. kenan idan wannan ya zama doka za a hana kiran sallah a wannan kasa ta mu za a hana karatu alqur'ani da dukkanin abin da ake yi da sunan addini wanda duk za a daga sauti aka ce wannan wai shiga haƙin dan adam ne za a daukan masa mataki
kawo yanzu gwamnatin kasar bata yi bayani ba dangane da waɗannan koke-koke to amma kuma bayanai sun yi nuni da cewa a jiya Alhamis ne ya kamata majalisar dokokin kasa ta nazarci wannan batu kafin daga bisani a sanar da cewa an dage zaman zuwa wata ranar da ba a bayyana ba tukuna da take amsa tambayoyin da muka yi mata akan wannan lamari yar majalisar dokokin kasa honorable Nana Jubi Haruna Mati ta buƙaci ƴan Nijar su kwantar da hankulansu domin majalisa zaure ne na wakilcin al'umma in jita
ita majalisa aikin ta ne nazari duk lokacin da irin suke karfi da karfi da gwamnati na cewa suna kawo karfin su tare na cewa a yama al'umma buƙatu to ya zama dole ne in wannan bangare ya kawo shawara to wannan bangare shi ma ya bada nashi ra'ayi kenan dangance da haka yasa ita majalisa dole sai ta ci gaba da bincike tun da irin mutane suna fargaban cewa ne kar a taba addini kar a taba al'adu kuma suna da gaskiya kenan dole ne ita majalisa ta ci gaba da wannan nazarin cewa ta bada shawara wadda ta dace da talaka
a jawabin sa na ranar matan Nijar ta 13 ga watan Mayun da ya gabata shugaban kasa Muhammad Bazoum ya ja hankulan ƴan kasar akan maganar saka tsari a zamantakewar iyali don kaucewa haifuwar ƴaƴan da ba za a iya daukar dawainiyar su ba sakamakon talaucin da ake fama da shi a Nijar haka kuma ya gargadi akan rashin dacewar tara mata barkatai ga masu karamin karfi abin da ya haddasa ta yarda jujuyoyin wuya daga wajen al'umma saboda a cewar su waɗannan shawarwari sun sabawa addinin musulunci Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger
cewa gaida Malam Sule har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
manuniya ci gaba da ta'ajibin tafkata baibayin tattara tarin tilun qur'un da Bola Ahmed Tinubu yayin wajen zaben fidda gwanin shugaban kasa duk ko da yake alaka shi da fada shugaban kasa da jam'iyyar APC sun ta kwabi
da karfin shugaban kasa da karfin mataimakin shugaban kasa da karfin shugaban jam'iyya sannan ga minista amma gaba ɗaya bawon Allah nan ya sutale su
sai dai kuma masu fashin baki kan al'amuran siyasa sun ce akwai wasu manya-manyan kalubalen da za su iya hana Bola Ahmed Tinubu ya ci zabe
idan gaske ne cewa fada shugaban kasa bata tare da shi shin wace irin tunkuila za su iya masa a wannan bukata ta satar shugaban kasa to kalubalen sa babba kenan yanzu
su kuwa gaggan jam'iyyar PDP sun suka sunkuya cikin waɗanda suka nemi kujerar takataka shugaban kasa a PDP da suka ce babu yadda za a yi su bari damar da suka samu ta sullube
abin da yake sa su yi tabbata shine ga cewa abin da ake maka bai maka akan cin mutunci ba to kuma nan muna zazzage mana su ba Allah kuma kwanu shine Najeriya ce alƙalin mu Najeriya bai kallon
sai kuma duk da haka masu fashin baki na cewa damban dambarwar jirawar junan da ake samu a demokradiyyar Najeriya na ƙara nuna wa duniya ne cewa demokradiyyar kasar ta riga ta kwararrabe
idan demokradiyya an dora ta yanzu akan iya shagalinka iya kudinka ni dai ban ga wata mafita a nan kurkusa ba wanda talakan Najeriya dai zamanto ya fita daga wannan ganye da yake ba
waɗannan fasassaban sassako sassa na miliyoyin da za ku da cikin wannan shiri ne na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku da muryoyin ƴan siyasa daban-daban babu wani maganar zaɓe-zaɓe shiri na 69 cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna wa shugabanni hanyar da za su bi ta gaskiya babu wani raɓa-raɓe me yiwa kuma rushe raɓa-raɓen rungumar gaskiya ne yasa ɗaya daga cikin masu fashin baki akan al'amuran siyasar Najeriya Malam Muhammad Lawal na mai gida yace an ga abin al'ajabi a lokacin zaben fidda gwanin jam'iyyar APC lokacin da abubuwa suka rincabe
in ka kalli sigar yanda zaben ya taho da abubuwan da suka faru na yanda aka yi barambaran tsakanin fadar shugaban kasa da barayin shugabancin jam'iyya dukkan suka fito suka nuna ba sa goyen bayan wannan bawan Allah Tinubu amma kuma Kadiba da karfin shugaban kasa da karfin mataimakin shugaban kasa da karfin shugaban jam'iyya sannan ga minista wanda ya aje minista yazo yake takara amma gaba ɗaya bawan Allah nan ya sutale su ya gwada musu cewa shi ya iya zama da mutane a siyasance ya rike mutane wannan yake nuna maka cewa fada shugaban kasa da shugaban kasa kanta ba su da bin da za
a ana magana ai shi ma kudi ya nuna kila da an tsaya an yi zube ban kwariya ba kudi zai sha mamaki
to ya kai gwamnati kudi
kila ai ita kamar kaga bangaren ta ba ta son magana cin hanci ko kila ba za a fito da kudin ba
Allah ai ba magana cin hanci bane shugaban kasa fa ake magana ai ya kamata a ce ko shugaban kasa bai nuna kudi ba in dai ya gafa mutane ya taimaki mutane a siyasance bai kamata wannan abin da ya faru a zaben nan ya faru ba a cikin gidansa fa a cikin gida ya hada su gaba daya ya nuna masa yafi karfin su ya masa zigidir
amma ba ganin dan dai shi wasu sun janye mai ne su ma da sun yi wa'annan suka takarar duk sun janye wa mutun dai shi ma da sha mamaki
ai ko duka suka fito suka ce sun janye sun bar mu mutun dai bayan da za su yi da shi yanzu aka hada kuri'ar da suka samu duka ƴan takarar nan gaba daya ba su kai rabin kuri'un da ya samu ba to ya za a iska da shi
to kana hangwajin APC na sara kenan
a kuma wannan ai lokaci kawai zai zo tunda sun kasa hada kansu wannan shi zai nuna maka a zaben gaba ma za su sha mamaki wurin al'umma
sai dai kuma da irin wannan ta 16 Tinubun ya tattara wajen wannan zabe malami a jami'ar babban birnin tare Abuja Dr. Faruk BB Faruk ya ce ya kamata Tinubun ma ya tuna cewa akwai wasu manya-manyan kalubalen da ka iya sa ya rafka tuntube
nasarar shi Bola Ahmed Tinubu gagariman nasara ce a tafiyar siyasa musamman ta yanda aka ga alamun kama an so a tsayar da shi ko a hana shi samun wannan takara kuma wanda ba shi da mukami hannun shi ba shi da gwamnati a hannun shi ya iya murdawa har ya tabbatar da ya kokarin da ya samu nasara to da yawa mutanen da suke siyasar Najeriya musamman yan kudu a wannan zamani suna maganar cewa su ba za su yarda da musulmi shugaban kasa musulmi kuma mataimakin shugaban kasa ba to anko Tinubu ya dauko wanda ba musulmi ba mataimakin shugaban kasa daga arewa akwai tunanin kuma cewa kuri'u da yawa na arewa ba za su zo masa ba ba a manta ba shi kan Tinubu matarsa pastor ce mai wa'azi a coci kalubale na biyu shine shekaru da suka cin ma Tinubu da alamar rashin lafiya da ya nuna amma wannan taro da aka gama abu na uku shine akwai raɗi-raɗin da ake ta yi wa Tinubu ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane na maganan cewa yana da matsala da rashawa da cin hanci kuma ya gina dukiya lokacin da ya rinka rike gwamnoninsa a makogaro sai sun masa abin da suke so wanda ba ma a kasar Lagos ba kawai ana tunanin kusan duk kasashen Yarbawa to himmin kuma kalubale a gare shi yanzu shine idan gaskiya ne cewa fada shugaban kasa ba ta tare da shi shin wace irin tunkwila za su iya masa a wannan bukata ta tsatsun shugaban kasa a shekara ɗaya da ta rage musu to wa'annan abubuwa duk kalubale ne a wurin sa wanda yanzu tunda ya samu ya zama dan takara sai ya yi kokarin ganin bayan su sannan nasara za ta iya zuwa masa
a sai duk da kammala zaben fidda gwanin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP da ake ganin an yi zabe na gaskiya har yanzu jam'iyyar ta koma gefe ne tana kokarin ganin ramukan akwakula ta bisu ta yayyabe saboda tsohon gwamnatin jihar Jigawa Alhassan Lami da ya ce Najeriya ta riga ta shiga wani hali hannun jam'iyyar APC saboda haka dole ne su yan jam'iyyar PDP su bi dukkanin matsalolin da ke baiwa Najeriya matsala don su tabbatar da sun kakkabe
ba ta ga daga PDP nan abin da ya fito ya fi karfin mutum ɗaya duk wanda ke da dan PDP aka taba sa aka zo aka fito mutum ɗaya kuma wanda ya ganin mazari ma shi kansa wuke ya fito ce shi fa ya da cin zaben da ake yi nan har ga Allah an shakan kaida an shakan daidai kuma an shakan kiri to tun da haka ne ko tun da an yi zaben da yake har ga Allah akan kaida jam'iyya akan dokokin ta akan daidai to sulhu mai sauki ne
yanzu an cin sulhun kenan sai mun shine ai shine ai su ba ana sa amma ba shine kaje cewa abin da yake sa sulhu ta tabbata shine ka cewa abin da ake maka nan bai maka akan cin mutunci ba ko kama kariya ko kati ba so da kuma nan muna zazzagaya muna sulhu a nan zahin kuma na faɗa cewa dukkan dan PDP a Najeriya kwanu shine Najeriya ce alƙalin mu Najeriya mai kallo so duk wani sakar ne faɗi bai kusa sai sai ta cewa ai shi fa akan Najeriya zai in kome
wannan hali ake ciki game da maganar wanda zai wa tiku takarar mataimakin shugaban kasa
wato ka gani cewa bayan mulkin APC shekarar ta faɗin nan yanzu da mulkin shugabancin Buhari da yadda jama'a suka yi ne na farka ba wato ba mu gani cewa musifar yanzu a'a dama yanzu an riga kowa ya ga bishin azaba shi zai cewa ba mutum kwa ɗaya Najeriya wanda ce zai magana ba wannan mutum babu shi domin kowa da kai na fargaba ta me ma kawai 2023 dole ma mu taro mu haɗa kan matsayin wato gayya mu dora mutum saboda ka kowa da kwazo zai kawo irin ra'ayinsa zai kawo gudunmuwarsa sannan wajen ta cewa wa za a samu mara masa baya a gehen zamu yi abin da yake saboda ƙasa da Najeriya da zaman lafiya don mu gani shine yanzu ba a tanin wani mutum sai tuna me za mu yi aka maganar kasar nan gaba ki da don mutacin garare
a daidai lokacin da jam'iyyu ke mika sunayen wanda suka zakulo a zaben fidda gwani domin ganin sun shiga shirin shiga zabe ɗaya daga cikin masu fashin baki a karkokin siyasar tarayyar Najeriya Honorable Nasiru Garba Dante ya ce dole a tuna wa talakawa tarin matsalolin da ke gaban su game da wannan zabe jabe jabe
idan talaka har yanzu bai fahimci menene haƙinsa na ya kawo shugabanni waɗanda suke adali ba idan har yanzu ya zamanto cewa gwamnati ba ta ba da damar ayi abin da ake kira demokradiyya shi ban goman demokradiyyar nan wallahi ba zai samu ba muddin ba mu bi tsari na demokradiyya ya zamanto cewa ƙuri'arka za ta yi amfani za a yi demokradiyya a bar mutane su zabi waɗanda suke ganin adalai ne su da kansu su canja mutanen da suke ganin ba adalai bane idan demokradiyya an dora ta yanzu akan iya shagalinka iya kudinka idan an maida demokradiyya ta zamanto cewa waɗanda suka samu dama ne suka tara kuɗi a jihun su yi girma su ne za su zama shugabanni ko da yaushe ni dai ban ga wata mafita anan kurkusa ba wanda talakan Najeriya zai zamanto yayi amfani da ita ya fita daga wannan kanyi da yake ba wannan sai magana da gaske
to duka iyaka batutuwan da zamu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya domin dama kowane mako muna da lokacin da kakebe sai da kuma kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da aka kebe musu fasuna kara karewa ne kullun kwana da dake wasu masu mukamin sun ce manuniya ta matsa musu da shagube domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 353 ne dukkanin mukaman dake hannun wadanda aka rantsar a watan mayu shekarar 2019 sun lube kuma madadin dukkanin wanda suka saba taimaka wajen tabbatar da tattaro wannan murya da kaje a cikin wannan shiri musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jahar Kano da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kukan ji a cikin wannan shiri babu rafka tintibe ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake fada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
ta gaida na Ikara sai ku kasance da gogon naku mako mai zuwa ku ji inda shirin zai sa gaba kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya
mummunan fadan Ukraine da Russia na neman iko da Severodonetsk dake gabashin Ukraine ya sake barkewa jiya Alhamis shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kira yakin Severodonetsk da ɗaya daga cikin mafi wahala a yaki yayin da ya haska muhimmancin sa a yankin gabashin Donbas mai muhimmanci wanda Russia ke fatan karbewa bayan da ta gaza a farkon watanni uku da rabi da mamayar da ta yi don hambarar da gwamnatin sa ko kuma kwace babban birnin kasar Kiev hukumomin Najeriya na zargin kungiyar ƴan tada kayar baya da ake kira ISWAP da aikata kisan kiyashi a wani cocin Katolika a ranar Lahadin da ta wuce inda aka kashe mutane 40 kamar yadda ministan harkokin cikin gida Rauf Arebisola ya faɗa a ranar Alhamis maharan dauke da bindigogi kira AK-47 da bama-bamai sun kai hari a cocin St Francis Catholic Church dake Owo a jihar Ondo dake kudu maso yammacin kasar daidai lokacin da suke gudanar da ibada a ranar Lahadi yayin da suka tsere bayan sun yi kisan kiyashi har-haren da wasu gungun yan bindiga suka kai akan babura yayin sanadin mutuwar mutane akalla 32 a kauyukan arewa maso yammacin Najeriya mazauna yankin sun shaida a kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa yan bindigar sun kai hari kauyuka hudu a yankin Kajuru dake jihar Kaduna a ranar Lahadin da ta wuce jiya Alhamis shugaban kasar Senegal kuma shugaban kungiyar tarayyar Afirka Macky Sall ya buƙaci kasar Ukraine da ta sassauta ruwan da ke kewaye da tashar jiragen ruwanta ta Odessa domin sauƙaƙa fitar da hatsi da ake tsananin buƙata daga kasar da yaƙi ya daidaita mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da kuma takunkumin da kasashen yamma suka kakaba mata ya kawo cikas wajen kai kayan hatsi daga kasashen biyu lamarin da ya haifar da fargabar yunwa a duniya.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara da bayyana ra'ayoyinku a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Hadiza Kyari da ta wallafa rahotanni a yanar gizo, sai kuma Jimbe Hamza da ya hada shirin da injiniya mu Nayau Alheri ke muku fata alheri.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.